بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في غبدا كراتم من الكتاب مصباح السالك أتكن فيكم مذهب المالكية، وإن شاء الله زامو درسنا 34 باب الأذان والإقامة. الدرسين دي غباتا من يبياني أكام أبن دي شافي واتوكيران صلى عليكم زامو كارثة بياني أكام إقامة كافي مشيرون بالي ما ليتي. وسنة الإقامة المفضلة مفردة مغربة متصلة معها فقم أو بعدها مهما تجب، وإن أقامت مرأة سرا نجيب. وسنة الإقامة المفضلة واتو إقامة سنة أبن تيفي تاو واتو أنم باب إضافة الصفة إلى الموصوف. أكلم أغنى الإقامة سنة، هو الإقامة المفضلة سنة، واتو إقامة ميفللة سنة. كما تو دبيت يزيع تيتي وسنة الإقامة المفضلة واتو إقامة bunda take da falala a salla sunna ce, wato sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma abinda malai ke nufi da sunna a nan ba wajiba ba ce, don malayan fiqhun sun ce sunna abinda ba wajibi ba. To amma wasu malamai sun tafi wajiba ce. Sai dai idan muka duba kaman babu sunna kauliya, babu umurni wanda yake nuna cewa iqama wajiba ce. Duk abinda ya tabbata a aiki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam umurni bai shige shi ba, asali shi ne a ɗauke shi mustahabbi ba wajibi ba. In ya dawwama yana yinsa, ya dawwama yana yin wannan aikin, sai ya zama sunna mai ƙarfi. Amma in umurni ya shiga kuma manzon Allah ya ce a yi wannan abun, to sai ya zama wajibi, sai in an samu dalilin da ya nuna cewa ba wajibi ba ce. Manzon Allah suna yana iqama a sallolinsa gaba ɗaya, kuma ya dawwama akan haka. Ba a ruwaito wata sallah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai mata iqama ba. Wannan shi yake nuna cewa iqama din wato sunna ce kuma mai ƙarfi. Sannan ya ce mufradatun, wato ana yin ta ɗaiɗaya, ɗaiɗaya ake yin iqama, wato ba kamar kiran sallah ba. Kiran sallah kowane lafazi sai ka maimaita shi in banda kalmar shahada ta ƙarshe la ilaha illallah, kamar yadda muka yi bayani a darussan baya, kowace kalma. To amma iqama ita kuma mufrada ce, Allahu akbar, Allahu akbar, أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. وجم ميت إقامة ما لم يبطي تابعني ما سوى أبنى وجم ميت كبر الله أكبر الله أكبر بدأ بيوني. سوى ده حديث ديك سوى الإقامة مثنى مثنى دون أحدث حديثين ده حديث ده واتو يكي سوى حديث عينهم Anas bin Malik wanda Imam al-Bukhari suka ruwaito da Muslim, umira Bilalun an yashfa al-azana wa yutira al-iqama, wato an umurci Bilal ya biyunta kiran sallah, iqama kuma ya yi ta witiri. Ka gano na kowane lafazi na kiran sallah maimaita shi ake, in banda tahlil, in banda kalman hailalan nan la ilaha illallah ta ƙarshe, ita ce ita kare. Bilal ya maida ita witiri, wato ya yi ta kwaya ɗaya, sai dai kabbara kawai, sai dai kabbara kawai. To shi ne a nan malai ka nufi da mufrada abun kaɗaitawa. To amma an yi saɓani, in banda takbir kabbaran harama da ake maimaita shi sau biyu, akwai wani lafazi a iqama da ake maimaitawa sau biyu? A wurin malikiya kowane lafazi sau ɗaya ne in banda kabbara. Kabbara ce ita ne kawai, zaka ce Allahu akbar Allahu akbar, amma ka ce ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna muhammadar rasulullah, hayya ala salati hayya ala falah, qad qamat as-salatu, Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah. Kenan har da me, har da qad qamat as-salatu ita ma kawai dai ake, shine ma'anar mufrada. Ba a maimaita, ba a maimaita wani abu a iqama sai kabbara Allahu akbar a mazhaban malikiya. Mene dalilin su? Shine hadisin nan da tazo riwayar Muslim, don Bukhari da Muslim sun ruwaito hadisi. To a ta riwaya na Muslim da wata riwaya na Bukhari, sai suke cewa Anas bin Malik ke cewa umira Bilalun an yashfa al adhan wa yutira al iqama yana kawai riwayar sa an umurci Bilal ya biyun ta kiran sallah wato kiran sallah ayi ta adin da meme talaffuzan ta ko ne so biyu sannan iqama kuma ayi ta witri ya zama sau ɗaya ne to kaga wannan bai ce mana karɓar ta salati sau biyu za a yi ba amma riwayar Bukhari sai umira Bilalun an yashfa al adhan an yashfa al adana wa yutira al iqamata illa al iqama yani qad qamat as salatu kuma riwaya ta ingantacciya wato an umurci Bilal ya biyanta kiran sallah ya dinga maimaita lafuzan kiran sallah sau biyu wa yutira al iqama iqama kuma ya dinga faɗa sau ɗaya kawai illa al iqama sai dai iqama ita zai yi ta sau biyu iqama ita ce qad qamat as salatu za a yi ta sau biyu to kaga wannan yana nuna kenan qamat as salatu sau biyu ake kuma Bukhari ya ruwaito Muslim ma yana da riwaya wanda aka ce qamat as salatu sau biyu ake to da haka Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu anna Muhammadar Rasulullah hayya ala salati hayya ala al falah qad qamat as salatu qad qamat as salah Allahu akbar la ilaha illa Allah riwaya ta yi nan ce haka wanda ya ce ba za a maimaita qad qamat as-salatu sau biyu ba ya ɗauki wannan riwaya ta Muslim kawai wanda ba a faɗi istisna'i a cikinta ba ba a ce illa al-iqama ba wanda kuma ya ce za a maimaita to kuma ya ainihin ɗauki riwayar da ta ce illa al-iqama iqama ana maimaitawa sau biyu wannan kuma shi ne ya fi inganci don wasu daga cikin masu riwayan sun kawo hadisin ba tare da illar iqaman nan ba wasu daga cikin malamai suka dinga karisa musu kamar yadda ya zo a riwayan Bukhari da Muslim sai mutum ya ce umira al-bilal an yashfa al-adhan wa yutira al-iqama sai ce masa a illar iqama ka karisa sai dai ka qamat as-salatu shi ma sau biyu ake maimaita shi to kaga wannan wani kari aka samu a sauran riwayoyin wanda ba a cikin riwayan Muslim guda ɗaya wanda ya ruwaito cewa ba wanda bai ruwa so cewa a maimaita karkamata sala ba to wannan ƙarin kuma za a karɓe shi domin wa man alima hujjatun ala man lam ya'lam wanda ya ruwa so wancan ya takaita hadisin ne ko kuma bai san ƙarishin sa ba sai bai ƙarisa ba ko kuma ya sani amma bai ƙarisa ba da gangan sai ruwa so iya nan bai ce karkamata sala ce sau biyu ake ba wani kuma sai ya ƙarisa shi to kaga wanda bai san akwai ƙarishin ba to sai ya zama na wanda ya sani hujja ne akan sai karfi wannan ƙarin da aka samu din ka je ka dauki ilimi wanda ya dauke shi har karshe wannan kuma ya rike rabi kowa da abin da yake rikewa in an zo wurin karatu to zaka kenan abin da yafi ayi kama shine ayi qad qamat as-salatu sau biyu qad qamat as-salatu qad qamat as-salah amma mai tashi sau biyu wannan shi yafi inganci akan ayi me ayi guda ɗaya kawai sai dai yin guda ɗayan shi ma akwai hadisi akan sa shine riwayar Imam Muslim ingantaccen hadisi sannan malai yake mu'rabatun abun yi waje iradi shine abun faɗan wasalin ƙarshen kalmominsa duharufa na ƙarshe na iqama ka dinga faɗa wato wasali na ƙarshe na kalmomin iqama ka dinga faɗan wannan wasalin wato ba tare da kayi waƙafi ba haka malikiya suke son ayi iqama tunda ita ba kamar kiran sallah ne da za a kwala da ƙarfi ba a hankali ake yi to sai ka ce Allahu akbaru Allahu akbaru ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أنا عارف وثني نكر شيء هذا ذكرون تو نالا لبا أكو أبو دليل بنغني أما دي على عرف فيها حالتا كي حقا جنكم يا حالتا كي وقف فيه نمو تنهاي بذاعة يا فسكوري بار فكتي الله أكبر الله أكبر فكتي الله أكبر الله أكبر شيني وقف فيه فدينغا yin sukuni a ƙarshen saboda waƙafi wannan kuma shi aka fi sani a larabci balarabe in zai maka magana in zai tsaya a ƙarshen kalma sai ya ɗaure wannan kalma ne amma inda zai ƙari san ma kuma ba laifi ba ne don a rubutu ana ƙarisawa in ka zo rubutawa za ka faɗi wasalin ƙarshen amma a wurin faɗa ba za ka faɗi shi to idan mutum ya ƙari san ba za a ce ya yi laifi ba amma dai galibin malamai sun tafi cewa ba a ƙarisawa kawai ka yi shi kamar yadda kai kiran sallah الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله بتاري دا فادي وسالين قرشين واتو كلمومين با سنن سيتي ابن متفلا ikama kuma abun sadarwa ne shashinta da shashinta. Wato abun nan in kana faɗan lafuzan ikama babu tsayuwa, ba kamar kiran sallah ba. In ka ce Allahu akbar Allahu akbar sai ka dan tsaya, sannan kafin kuma ka sake ɗaukowa ka ci gaba, a haka haka gama duk wanda duk lafuza jumlan da ka kai za ka dan tsaya sannan sai ka sake ɗaukowa, don ana son ta tafi nesa, ana so ya tafi nesa shi kiran sallah. Ikama kuma ba sai ya je nesa ba, sai suka ce ka sadar da kalmomin kawai, wato in ka tashi za ka yi sauri Allahu akbar Allahu akbar wallahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu anna Muhammadar Rasulullah حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله تقوم دي ذاك إني ذاك إنين وقف ودي ذا ما يندي إقامة تكريبا حقا يكيران صلى الله كما دوها قائد يأكيد شيء الدنيا كنا ميكيران صلى الله إنزيت ومن تي بيار ثم إقامة بيوت من تي بيوا يا قامة تقوم من تي تيما هو دي إتا أنا قادر دا لفظا تباتار دا أنا هو تواما وانا كيني حقا حقا سابيين إقامة ke sa yanzu idan kana jin sifika kana gidanka illa dan ya fara kiran sallah ko ikama zaka iya gane kiran sallah yake ko ikama ne da bambanci. In kiran sallah yake daga jin yanda yake kwalawan zaka fahimta, ko da bai maimaita wani abun nan bai nisa ba ma kiran sallah. In kuma ikama ne zaka ji abun yana ta tafiya ne ko yana ta tafiya, sai ka gane yanzu ikama ake. Wannan shine ma'anar mutasila. Sannan kuma yana daga cikin ma'anan ya zama abun sadarwan shi ne da an yi ikama sai sallah, ba kamar kiran sallah ba. Nan yi kiran sallah za a ba da minti biyar, minti goma, minti sha biyar, minti ashirin, ashirin da biyar, har talatin ma a wasu ƙasashen kamar sallan asuba sai ba minti talatin bayan kiran sallan ƙarshe kafin a yi sallah. Wannan duk ba matsala ba ne kiran sallah. Amma ikama kuma da an yi ta a tada sallah, ana gama ikama kuma sai bayan an ce a daidaita sahu, an gama sai daidaita sahu. Shike nan neman sai ya kabbaran haramun a kajiyarsa. Amma in wani dan uzuri ya faru aka ɗan jira kaɗan, wannan ba zai zama matsala ba. A shiga gida a fito, ko an ɗauka liman ne ya zo har an tada ya kama, sai zama ba shi bane aka taya, amma ga shi ne yana zuwa ya shigo masallaci sai ya kama kawai, bai sai ya kabbaran haram akwai ba sai an maimaita ba. Don wannan gap ɗin da aka samu bai yi nisan da za a ce wato an maimaita ba. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa hadisin mu a kamari ya zo an kabbara sallah an yi ikama sai tana da cewa akwai janaba a jikinsa, sai ce ala rifikum ku jira ina zuwa, sai ya je wankan janaba ya dawo aka kabbara sallah, ba a ruwaito cewa an maimaita ikaman ba. Zahirin hadisi yana nuna cewa wannan zuwa har aka yi wankan janaba aka dawo din bai kai a ce sai an maimaita ikaman ba. Shi yasa in dan tazaran kaɗan ne babu matsala, amma in yayi yawa kuma to sai a sake ainihin ikama, saboda ikama dama tana bin sallah ne, ikama tana bin gaita sai sallah. Sai ce kum ma'aha, ma'aha fa kum, tare da ikaman nan ka tashi kai mamu, au ba'daha, ko bayan an yi ikaman ka tashi mahamad tuhid liyan da kake so. Wato wannan ba na magana akan meta da ikama ba ne, kamar yadda masu sharhin suka faɗa. Wato kai ne kana masallaci kana dan wurijinka ko karatun Qur'ani, sai aka zo ana tada ikama, in kaga dama yayin da aka fara tada ikaman sai ka tashi, ko kuma bayan an tare sai ka tashi, amma shi ne yin ikaman kuma sunnar shi ne ya tashi a tsaye yayin ikama din kamar yadda ake kiran sallah a kai. Wato wannan ba za ka fahimci haka ba a masallatan mu anan mu, yadda muka saba za a ce sahu sahu, a daidaita sahu, sai an daidaita sahu sannan sai a yi ikama. Amma an kaje masallacin Saudiya ba a cewa daidaita sahu, ko haramin Makka da Madina, kawai ikama za ka ji ta tashi. In dai ka ji ana ikama liman ya zo kawai, to ana cikin ikaman nan ne mai karatu Al-Qur'ani zai rufe ya je ya ajiye sannan ya zo ya tsaya. Mai dan wani abu ya tashi shi ma wanda yake nesa ya matso ya zo ya shiga, ana gama ikama an je an yi sahu, sai liman kuma ya ce to a daidaita sahu, a daidaita sahu, a daidaita sahu, sannan sai ya kabbara kawai. To da haka ikaman ita take riga daidaita sahu. To ka gani wannan yayin da aka fara ikaman sai ka tashi in kaga dama. In kaga dama kuma kana da dan wani abu da kake karisawa na karatu ko wani abu ka dan karisa shi, bayan ikaman sai ka tashi ka shiga sahu. Don a lokacin malamai yake cewa ku daidaita sahu, ku daidaita sahu. To amma kaga mu anan za a ce a tashi a daidaita sahu, sai an daidaita sahu sannan a yi ikama. Duk wanda aka yi ba laifi bane. Amma malamai yana gaya mana galibin yanda ake yi shine ikaman ake fara yi kafin mai daidaita sahu. In kana so ka tashi lokacin da ake ikaman,
ko kuma bayan an gama ikaman sai ka tashi ka daidaita safu don liman baya kabbaran harama sai an daidaita safu amma kar ka bari kuma kabbaran harama ta tsere maka duk wanda kabbaran harama ta tsere maka to alkhairi mai yawa ya tsere maka yace wa in aqaman mar'atun sirran nujib wa in aqaman mar'atun idan mace tayi iqama sirran a sirrance nujib an so wato mustahabi ne wato mace tana yin iqama amma iqaman a sirrance ba irin na namiji ba sannan kuma nata be karfin sa be kanya namiji ba mustahabi ne galibi malamai haka suka tafi mace za ta yi iqama amma mustahabi ne inda za ta yi sallanta babu iqama da ba wani matsala tare da cewa shi ma namijin a bisa zance mafi inganci sunna ce sunna ce mai karfi ko bai yi iqama ba sallar ka tayi dan duk abin da aka ce maka sunna ne in ka bashi ba zai bata maka sallan ka ba farilla ne yake bata sallah ko wajibi to da haka mace haƙƙin wato iqama haƙƙin mace karfin sa bai kai na namiji ba a wurin mafi yawan malamai ko suka daidaita suka ce babu bambanci tsakanin namiji da mace kowanne sunna ce wato ainihin mai karfi sai dai mace za ta yi asirrance namiji kuma zai yi a bayyane wannan shine ƙarshen babin mu na karatun da ya gabata sai malai yace babu shara'itis salah wato yana nufin babu shuru'is salah babin shurutan sallah babin da ke bayani akan da yake bayani akan shurutan sallah ash-shara'i jam'u shartin ne ko kace shurut ko kace shara'i wato an ce abu sharafi shine ma yalzamu min adamihi al-adam ولا يزول من وجوده وجود ولا عدم لذاته ابن ده idan babu shi babu wannan abun da aka shirkanta masa wannan abun da aka fada na sharadi in akwai shi kuma baya nuna abun kuma baya nuna babu shi misali abun nan farki sharadi ne na ingancin sallah idan babu tsarki babu ingancin sallah mutum bai da alwala sallar sa barata inganta ko bai akwai janaba a jikin sa to amma in an samu alwala kuma baya nuna cewa sallah ta ne ta inganta don zai wata inganta zai wata inganta baya akwai sauran shurutin ya fuskanci alƙibla ya karanta fatiha ya suturci al'auransa da sauransu to kaga dai wannan shi an same shi ne sai a duba sauran kuma sallah ba ta wajaba sai akan baligi to idan mutum ya balaga kuma in bai balaga ba sallah bai wajaba akan ba sallah ba ta wajaba akan sa ba to sai ya balaga to baya nuna sallan kuma ta wajaba yanzu ya yi ta ko kuma ba wajibi ce don akwai wani ya zama ya balaga kuma bai da hankali yana da tabin hankali ko in mace ce tana al'ada kaga balagaggiya ce amma tana al'ada kaga sallah bai wajaba a kanta ba to wannan shine ake nufi da sharadi in babu shi babu abu in kuma akwai shi baya nuna akwai abun ko babu ma yazamu min adami la adam wala yazamu min wujudihi wujudun wala adamu li dhatihi ko shine malai yace shara'itul wujubi lis-salati fa khamsatun qabla ad-dukhuli ta'ti wato shurutan sallah kala biyu ne akwai shurutul wujubi akwai shurutus sihha in an ce shurutul wujubi sharadin da sai an same su sallah take wajaba akan mutum shurutus sihha kuma sharadin da sai an same su sallah take inganta ga ta wajibi ne amma in ba a same su ba kuma sallah ba ta inganta to sai malai ya fara da shurutul wujubi wato shurutaina wajibin sallah sai yace shara'itul wujubi shurutaina wajibi lis-salati ga sallah wato wanda sai an same su sallah take wajaba kan mutum fa khamsatun guda biyar ne qabla ad-dukhuli ta'ti suna zuwa kafin shiga akan bayanin sallah wato da za a yi bayanin wannan cikon baiti ne shine kin da qabla ad-dukhuli ta'ti kafin mu shiga bayanin sallah ko a shiga sallah wannan shurutan sai an same su tukunna بيت عقل وإسلام بلوغ الدعوة ثم احتلام مع دخول الوقت رسولان قدانوا قداتيا عقل حنكلي فلا باتا وجبا أكم معه فتي سيدي كما حنكلي شرعيني نواجب تنصلى وكما شرعيني نإنغان تنصلى وتصلى بتا وجبا أكم معه فتي وكما إندا زي ماذا صلى بتا إنغان تبصود بايد سميزي بيسمامي يوا ka kamar yaro sallah ba ta wajaba a kansa amma in yi kuma tana inganta in ya kai shekara bakwai ko shekara goma za a ba shi sallah lada a kan sallan da yake to amma hauka wato yana hana wajabcin sallah kuma yana hana ingancin sallah ne mahaukaci sallah ba ta wajaba a kansa ba kuma ko ya yi ba za a ba shi lada ba don bai san me ya yi ba dalili akan cewa kokuma bari mu kare tafassara bari mu ka mu dawo kan dalili sannan islamun musulunci shar'i ne na wajibcin sallah da kuma ingancin sallah a mazhaban malikiya wasu malaman kuma sun tafi cewa shar'i ne na ingancin sallah amma ba na wajibi ba ko kafuri ma sallah ta wajaba a kansa zamu dawo kan wannan bulughud da'wa isan wato da'wa wato sallah ba ta wajaba akan mutum sai in yana da labarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai in da'awar manzon Allah ta je masa yana da ilimin cewa lalle sallah wajiba ce sannan sallah ta zama wajiba akan amma idan abun da ya je masa tauhidi ne kawai sallah ba ta je masa ba kawai la ilaha illallah in ka fada ka zama musulmi bai san akwai sallah ba to sallah ba ta wajaba akan sa ma'ana inda zai mutu bai yi sallah ba tunda bai da ilimin ta bai da labarin ta yana can cikin jeji yana rayuwa Allah ba zai tambaye shi ba kai sallah ba shine ma'anan bulughud da'wa shi kansa musulunci ma baya wajaba akan mutum sai in da'awar ta je masa in ba ta je masa ba musulunci bai wajaba akan sa ba Allah ba zai azabtar da shi me yasa bai yi ba kuma ihtilamun sannan balaga shine mafarki ihtilam shine mafarki ana nufin balaga don mafarki shine daga cikin alamomin balaga kamar yadda zamu zo mu yi bayani akan su wato balaga sai mutum ya balaga sallah take wajaba akan sa sallah ba ta wajaba akan yaro sai dai ana umurtansa da sallah din in ya kai shekara 7 don ya saba da ita saboda hadisin muru auladakum bis salati li 70 wadribuhum alaiha li 20 ko umarci yaranku da yin sallah in suka kai shekara 7 sannan shekara 7 shi ya san me yake yi shi zai iya gane ruku'u da sujjada da abubuwan da ake a sallah to a lokacin yake fara umurtansa in bai yi ba duka ba zagi Madara sama yake in ya kai shekara 10 ka umarce shi bai yi ba ka buge shi amma duka wanda ba zai raunana jiki ba wato duka mai sauki ba mai tsanani ba don lokacin sallan ba ta wajaba akan sa ba to da ka dan shekara 10 in bai yi ba za a dan masa bulala don ya saba da sallan kafin ya balaga amma in mutum bai balaga ba sallah ba wajibi ce akan sa ba sannan yace ma dukhulul waqti tare da shiga lokaci in lokaci bai shiga ba sallah ba ta zama wajibi akan ka ba misali karfe 11 na rana sallan azhar ba ta zama wajibi akan ka ba don lokacin ta bai yi ba karfe 2 dare sallan asuba ba ta zama wajibi akan ka ba don lokacin ta bai yi ba kowace sallah rana ba ta fadi ba yanzu magariba ba ta zama wajibi akan ka ba sai in lokacin ya shiga ne in ba kai sallan ba sai Allah ya tambaye ka akan ba kai sallan ba amma in lokacin ta bai yi ba ai ba ta zama wajibi akan ka ba inda zaka mutu kafin lokacin ba za a ce ana bin ka bashin wannan sallan ba don lokacin ta bai riske ka ba kana rayi to in wato ainihin sallah bari mu dauke su te bayani shurutun wajibi farko hankali sallah ba ta wajaba akan mahaukaci kuma ba ta inganta ma idan yayi ta saboda hadisi ingantacce na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin ashabu sunan abu dawud da tirmizi da nasa'i da ibnu majah ingantacce yace rufi alqalam an salasatin عن السبي حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يعقل او تلو آية حتى يستيقظ عن توكي القلم دغ متوم اكو واتو باء كما متوم اكو دا ليفي دون سن ايكا حرام كو كما سن بر واجبي دون انكا ان كما كا دا ليفي تو كا ايكا حرام ني كو كا بر وني ابو نا واجبي سنن ني ايكي كما كا دا ليفي تاتي كايتا بو الله اما ان بكا ايكا حرام بو با زاكي ليفي با kamar makaruhi ko abin da yake na halal in baka bar wajibi ba ba za a kama ka da laifi ba kamar mustahabbi ko wani abu na halal to ba a kama mutum da laifin cewa ya bar mutane guda uku ba a kama su da laifin sun bar wani abu na wajibi ko kuma sun aikata wani abu na farilla na farko yaro har sai ya balaga na biyu wanda yake bacci don ya yi wani abu na laifi ko ya bar wajibi ba za a kama shi da laifin ba har sai ya farka in bai yi ba yana fataki sannan na uku marar hankali shine mahaukaci ba a kama shi da laifin bai aikata wani abu na wajibi ba ko ya ko bai bar wani abu na haramun ba har sai ya dawo cikin hankalinsa har sai ya zama mai hankali to kaga sallah abu ne da aka wajabta shi idan ba kai ba Allah ta'ala sai ya tambaye ka kuma zai azabtar da kai ranar kiyama kuma zai maka hisabi akan ka akan ta ranar kiyama shine farkon abin da ake hisabi akan sa na ayyuka to mahaukaci ba za a kama shi da laifin bai yi sallah ba to da aka sallah ba ta zama wajibi a kansa ba shine ma'anan an dauki alkalami ma'ana an dauki kama shi da laifi ba za a rubuta ya laifi ba to da aka mahaukaci sallah ba ta wajaba a kansa ba kuma ba ta inganta ma in yayi ta kuma babu sabani a tsakanin malami. Sannan na gaba yace Islam musulunci. Musulunci zance mafi inganci sharadi ne na ingancin sallah. Sallah ba ta inganta in kafiri yayi ta wanda ba musulmi ba. Ko kafiri ko mushriki ko munafiki in yayi sallah sallah bata inganta ba. Amma kuma sallah wajibi ne a kansa ana umurtan sa da yayi ta. Sai dai kuma ba ta inganta har sai ya musulunta. Me yasa? Saboda babu ikhlasi a cikin shi yasa ba za ta inganta ba. Ta wajaba a kansa kuma Allah zai azabtar da shi ranar kiyama akan barin sallah. Wato malamai suka kara juna ilimi. Suka ce hal al-kuffaru muqadabuna bi furu'i shari'a. Wato duk malamai sun yi ijma'i al-kuffaru muqadabuna bi usuli shari'a. In an ce mutane su yi imani a al-Qur'ani duk kafirai ma sun shiga. Shine usulin shari'a. Duk wani abu na tauhidi kafir ya shiga. Ku yi imani da ranar kiyama to kafir ma ana umurta sa da wani. To amma an ce wa aqimus salata wa atuz zakat. Ku ba da ku tsaye da sallah ku ba da zakka to har kafiri ma ya shiga. Wasu malamai suka ce kafiri bai shiga ba, me ye dalilin ku? Saboda ai in ma yayi bata inganta ba, kuma in ya musulunta ba a umurtan sa cewa ya sake sallah na daga lokacin da ya balaga zuwa lokacin da ya musulunta. Suka ce bata inganta ba, bata zama wajibi a kansa ba, da sallah da zakka da sauran abubuwa wanda suke na shari'a wanda ba tauhidi ba. Wasu malamai suka ce a ta wajaba mana, ta wajaba a kansa. Me dalilin sallah tana wajaba akan kafiri ko bai musulunta ba? Saboda fadin Ubangiji subhanahu wataala, ma salakakum fi safar qalu lam nakum minal musallin. Za a tambayi kafirai da aka shigar da su wutar jahannama, za a ce me ya shigar da ku wutar jahannama? Sai su ce lam nakum minal musallin, ba mu kasance muna yin sallah ba. Haka za su faɗa. Wa lam nakum nut'imul miskin, ba ma ciyar da miskini, ba ma sadaka, ba ma kuna da miskinai. Wa kunna nukadzibu biyawmiddin, sai su ce sun kasance suna ƙaryata ranar sakamakon shirin ranar ziyama. A ce kaga da kafirai ayin take magana tunda akwai ƙaryata ranar ziyama a ciki. To amma me ye sababin da ya sa aka shigar da ku wutar jahannama a ce muku azaba? Suka ce saboda ba sa sallah, saboda ba sa yin sallah. To kaga wannan yana nuna kenan ana azabtar da su a wutar jahannama da sababin ba sa yin sallah. A ce sallah wajiba ce a kan kafirai. Wa wailul lil mushrikin alladhina la yutuna zakat. Azaba ta tabbata ga mushrikan da ba sa ba da zakka. In mun tafi cewa zakkan dukiya ce, to kaga sai ana azabtar da su akan ba sa ba da zakka. To kenan duk wani abu da aka wajabta wa musulmi an wajabta wa kafiri shi. Sai dai baya inganta wa kafirin, in yayi shi ma ba za a karba ba har sai ya ne, har sai ya musulunta. Saboda fadin Ubangiji ta'ala, wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulihi. Ba abun da ya hana a karbi ibadansu da suke ta ciyar da dukiyansu fi sabilillah, sai don sun kafurcewa Allah, sun kafurcewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yasa ne fa zalika al-islam wal furu'u tasihu hadi dunihi mamnun. Wato musulunci, wannan shine musulunci, shine tauhidi. Wato duk wani abun da zaka yi na ibada baya inganta in babu musulunci, dole sai an samu musulunci. To kaga tunda ana azabtar da su akan ba su yi sallah ba, da sauran ibadu sallah tana wajaba a kansu ko da su ba musulmi ba ne. Amma me yasa sallan ba za ta inganta ba in sun yi ta? Da shi ne hujjan wanda suka ce ba wajiba ce a kansu ba, saboda babu ikhlasi a cikinta, babu tauhidi. Ai ko musulmi ya yi sallah ba ikhlasi za a karɓa ne? Balantana kafiri da ya yadda abun bauta guda biyu ne ko uku ko kuma kama abun bauta ne, kaga ba za a karɓa ba. Me yasa kuma in sun musulunta ba za a ce su mai da sallan ba, su rama ba? Saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace al-islamu yahdimu ma kana qablahu. Musulunci yana rusa duk wani laifin da aka yi kafin a shige shi. Saboda haka barin sallah ai laifi ne, an bar wajibi ne. To idan mutum ya shiga musulunci sai a ce an yafe masa duk wani laifi, musulunci ya yafe masa shi. Yanzu ba za a ce ya rama ba. To wannan shi yasa ba za a ce ya rama ba. Amma da zai mutu kuma bai musulunta ba, za a azabtar da shi akan bai yi sallah ba, saboda ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin. Ne ya shigar da ku wutar jahannama, sai su ce ba mu kasance muna sallah ba. Akwai ana azabtar da su da sababin ba sa sallah. Inda ko ba wajiba ba ce ba za a azabtar da su a kai ba. Na fata mun fahimci wannan dalili. Saboda haka wajibi ne kafiri ma ana wajabta masa yi sallah. An wajabta masa yi sallah, ai dai ba ta inganta sai ya musulunta. Ina al-islamu shartu siha ne, ba shartu wujubi ba. Sharadi ne na ingancin sallah, ba sharadi ne na wajabcin sallah ba. Sannan abu na gaba shi ne bulughud da'wa. Sallah ba ta wajaba a kan mutum sai in labari ya isa masa cewa manzala ta sama ya zo da addini da tauhidi sannan kuma da sallah. Idan ba shi da labarin da awar manzala ta sama kwata-kwata, ba za a zartar da shi a kan da yi sallah ba. Ko yana da labarin tauhidi kawai, amma banda sallah, iya tauhidin shi ya sani, ba za a zartar da shi bai yi sallah ba. Saboda Ubangiji ta lace wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasul. Ba ma azabtar da mutane sai mun aika musu manzo. Saboda haka kenan, manzon Allah in ya zo ya kira ka kai musulunci ba kai ba sai a azabtar da kai. Kai sallah ba kai ba sai a azabtar da kai. To bayan ya tafi, da'awarsa in ta je maka ba kai addinin musulunci ba za a azabtar da kai. Kai sallah ba kai ba za a azabtar da kai ranar kiyama akan ba kai ba. To kai kwata-kwata baka da labarin da'awar ma, kana can wani wuri a gefen duniya kana rayuwa. Baka da labari. To ba za a kama mutum cewa da laifin cewa bai yi sallah ba. Saboda ma ba umurce shi da ita ba, bai da labarin wannan umurni. To ka ce nan a sai sai in da'awar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta isa wa mutum, sannan nan ne ake kama shi da laifi. Ya za a yan wuta kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa, kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam yatikum nadhir qalu bala qad ja'ana nadhirun faqadzabna wa qulna ma nazzalallahu min shay. To da aka duk lokacin da aka jefo su jama'a cikin wutar jahannama, sai masu abin nan khazanatuha, masu gadin wutar jahannama, sai su ce ah, me gargadi bai zo muku ba ne, manzo bai zo muku ba? Sai su ce ya zo mana. Sai muka karyata shi, sai muka ce mu ba wani abin da Allah ya saukar. To a sai kaga manzon ya zo ne da suka karyata shi, sai suka shiga wuta. Kenan da'awar ta isa musu, suna da labarin da'awar, ba su gaskanta ba sai suka shiga wuta. Amma da da'awar ba ta zo musu ba, ai ba za a kai su wutar jahannama ba. Ba za a kai su ba, kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula. Shi yasa a ƙarshen duniya musulunci zai zama yana tafiya, yana tafiya har ya dawo mutane ba abin da suka sani sai me, sai la ilaha illallah. Ba su san sallah ba, ba su san azumi ba, ba su san zakka ba ko aikin haji. La ilaha illallah kawai suke faɗa. Kamar da hadisin Hudzaifa, da ya faɗa wannan hadisin, sai wani daga cikin masu sauraro sai ya ce masa, to la ilaha illallah kawai, ba sallah, ba azumi, ba komai, wani ne amfani la ilaha illallah za ta musu? Sai zai koyi shiru. Sai zaka cewa wani amfani la ilaha illallah za ta musu? Shi ne kalmar tauhidi. Zai koyi shiru ya maimaita har sau uku. Sai zai koyi ce masa tunjihim minan nari, tunjihim minan nari, tunjihim minan nari, har sau uku. Ita la ilaha illallah za ta kubutar da su daga wuta, za ta kubutar da su daga wutar jahannama, za ta kubutar da su daga wutar jahannama. In ya zama ba su da labarin sallan kwata-kwata, la ilaha illallah kawai suka sani, kuma suka yi imani da Allah akan haka, to Allah bai zai kama su da abun da ba su sani ba, ba su da ilimi akan sa. Saboda haka kenan bulughud da'wa sharadi ne na wajibin sallah. Sai yace sannan mafarki, wato shine balaga. Balaga kuma sharadi ne shi ma na wajibin sallah. Sallah ba ta wajaba sai akan baligi. Dalili akan wannan shine hadisin da na jawo dazun rufi alqalamu an salasatin al-sabi hatta yabu, an dauke kama laifi daga mutum uku, sai aka ambaci yaro har sai ya balaga. To kaga yaro karami wanda bai balaga ba, ko namiji ko mace, sallah ba ta wajaba a kansu har sai sun balaga. Sai dai kamar ina faɗa dazun, ana umurtan su da ita don su saba da ita, ana umurtan su da ita don su saba da ita. Wannan hadisin ingantacce ne, hadisin ashabu sunan. To sannan menene alaman balaga? Alamomin balaga guda uku ne don mu san su. Wannan alama na farko aka gaya mana shine na mafarki. Yasa ya zo a wata riwayan wa anis sabi hatta yahtalima, an ɗauke kama laifi gabarin yaro har sai ya yi mafarki, shine sai ya balaga. A sai yin mafarki alama ne na balaga. Wannan shine alama na farko. Alama ta biyu shine fitowan gashin gaba. Wannan namiji da mace duk sun haɗu akan waɗannan alamun da zan faɗa. Gashin gaba ya fito wa mutum, gashin mara kenan, ko mace ko namiji, ya balaga, dole ya yi sallah. Saboda hadisin Adiyatul Qurazi, lokacin da aka yi gazo abin nan, gazo wato Bani Qurayza, yakin Bani Qurayza, sai aka je aka kama su gaba da aka ce aka musu hukunci, duk wanda ya balaga aka kashe shi, in namiji ne, mace kuma a riba ce sa. In kuma yaro ne bai balaga ba, shi ma ya zama bawa, ba za a kashe shi ba. To in ana shakkan mutum ya balaga ko bai balaga ba, sai a duba mararsa. Idan mararsa akwai gashi ya balaga sai a kashe shi, in ba gashi kuma sai a jale shi. Hadisi Qurayza yace ina daga cikin wanda aka duba marata sai aka ga babu gashi aka jale ni, daga ba sai musulunta kuma. A sai tsirowan gashin gaba ko namiji ko mace alama ce ta balaga. Da zaran an samu wannan, duk abin da yake wajaba kan babban mutum ya wajaba a kansa. Alama ta uku shine mutum ya kai shekara 15, ko mace ko namiji, shekara 15. Don Abdullahi ibn Umar za a tafi yakin Uhud, sai ya fita. Za ka ji ana maido da yara, sai aka mai da shi yace walam yarani balakum azala bai gana ba daga shekara na 14 sai dawo da ni da aka zo za a tafi shekara ta zagayo bayan shekara dai za a tafi gazwatul ahzab shikenan sai ya fito zai tafi yaki sai manzo Allah ta kuma sai ya je a lokacin ya ga ya balaga sai dan shekara 15 yana balaga ba sai aka shekara 17 ko 18 in wannan alamun da namiji da mace duk ne sai dai ita mace tana da ƙarin alamu guda biyu alama ta farko shine haila in al'ada ta fara yin al'ada ko in shekara 9 ne ta balaga kawai wajibi tayi sallah tayi azumi da sauransu shekara 9 shine mafi karancin abinda mace take yin al'ada take yin haila sannan na biyu kuma ciki ya bayyana kaman an aurar da ita tun bata taba yin al'ada ba sai aka aurar da ita bata balaga ba bata yi shekara 15 ba ba gashin gaba bata taba mun farki ba bata yi al'ada ba aka aurar da ita kawai sai ga ciki ya bayyana so ta balaga kenan ai mace ba ta ciki sai ta balaga alamu ne na balaga wannan sune alamu na balaga in suka bayyana wajibi ne kuma sallah sallah ta zama wajibi wa kullu taklifin bi shartil aqli ma'a al-buluqi bi damin aw hamli aw bi maniyyi aw bi inbati ash-sha'r aw bi 18 hawlan dhahr ibn rushd ibn ashir amma zuma sai yace babu taklifi ba dora mutum wajibi sai da sharadin yana da hankali sannan kuma yana da bala ya balaga alamun balagan kuma shine imma in mace ne ta zama ta yi haila tayi ciki ko tayi ciki in ko mace ne ko namiji a samu mani ya fita shine mafarki ko gashin gaba ya tiro ko kuma shekara 18 wanda shine mazhaban maliki ya shekara 18 amma zancen fi inganci shekara 15 ne shine yake da hujjoji da dalilai sallah ba ta wajaba akan mutum har sai ya balaga amma in ya kai shekara 7 ko bai balaga ba sallan tana inganta kuma za a bashi da nan sallan in yayi sannan sharadi na karshe shine zama lokaci ya shiga wannan kuma shine bayanin da muka yi a karatun tukan mu na baya wato dukul waqti tawada ubangi sala ta inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawqut sallah ta kasance wajibi akan mu'mine kuma abun sanyawa lokaci wajibi ce kuma ta da lokaci in lokacin bai ba bata wajaba ba kuma inda zaka yi kafin lokacin sallan ba tai ba aqimis salata li duluqi ash-shamsi ila ghasaq al-layli wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda rana sai ta karkata ake yin sallan azhar in kai kafin ta karkata zuwa yamma sallan ka ba ta yi ba in war ka sai ta kai tsawon ka za ka yi la'asar in ba ka ba la'asar din ka ba ta yi ba in kai kafin nan magriba sai rana ta fadi isha sai shafaqi ya bace asuba sai alfijir ya fito in kai kafin wannan lokacin sallan ba ta yi ba kuma sallan ma ba ta wajaba kai ta ba kafin wannan lokacin ko wace sallah da lokacinta kamar yadda muka yi bayani a darussan mu na baya wadannan sune shurutai na wajibin sallah guda biyar sannan sai malai yace shurutu sihhatiha atafin naqli tarku kalamin aw kathiril fi'li wa satru awratin wa ta'ab wa satru awratin wa turul khabathi tawajjuhul lil bayt rahul hadath yace shurutu sihhatiha shurutan ingancin sallah wato wanda in gashi sallan ta wajaba amma in babu su kuma sallan bata inganta ba yace atak sun zo fi naqali a cikin nasbi shine ma nan naqal wato nasbi da aka ciro shi daga alqur'ani ko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tarku kalamin shar'i na farko banda magana barin magana a sallah mutum yana sallah yana magana da gangan sallar sa ta baci au kathirul fi'li ko ya dinga ayyuka masu yawa wanda ba sa cikin jinsin sallah kana sallah kana wasu harkokin ka kuma daban wasu abubuwa daban ka kama kirga kudi ko ka kama shirye wasu kayayyaki alhalin kana sallah in kana haka in kai haka sallan ka bata yi ba shine ma'anan barin aiki mai yawa sannan wa satru auratin da satru sai al'aura bara kai sallah al'auran ka a waje ba in kai haka sallan ka bata yi ba wa turul khabasi da tsarkin khabasi shine kar ka bar wata najasa a jikinka ko a tufafinka ko a wurin da zaka yi sallah in kai da gangan sallan ka bata yi ba tawajjuhul lil bayt fiskantan dakin kaba dole ka fiskanci dakin kaba in a Najeriya zai ka fuskanci gabas in a Madina ne ka fuskanci kudu ko duk inda kake akwai inda zaka fuskanta wasu kasashen yamma wasu gabas wasu arewa wasu kudu to dole ka fuskanci alƙila in ka fuskanci wuri ba kawo ba kai sallah da gangan sallan ka ba ta yi ba sannan rafqul hadathi da kuma tauki hadathi kar kai sallah kana da janaba a jikinka kar kai sallah baka da alwala in kai sallah ba ta yi ba sai dai in ka rasa ruwa ne kai taimama maimakon alwala din amma in kai da gangan ba alwala ba wankan janaba sallan ka ba ta yi ba wayannan sune shurutai na ingancin sallah guda shida ga sunan da ya bayan ta wato bari magana ba magana a Allah shi sarku kalami idan kai magana da gangan a Allah sallanka ba ta yi ba amma in da rafkanwa kai magana sallanka ta yi kai ka manta sallah kake kawai sai kai wani magana sai ka cigaba da sallah amma sarku kalami amdan bari magana da gangan sharadi ne da ingancin sallah in kai da gangan sallanka ba ta yi ba wannan kuma saboda fadin Allah subhanahu wataala wa qumu lillahi qanitin ku tashi ku yi sallah a tsaye qanitin kuna masu shiru wato qanitin ma'anar sa sakitina Sheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah yace kullu qunutin fil qur'ani ata'a illa wa qumu lillahi qanitin duk wani qunuti da zaka samu a sallah kanata ko ya kanu ko qanitin ko al ko ya ka same shi ma'anar sa da'a ne sai wa qumu lillahi qanitin nan shiru ake nufi yace shiru ake nufi wannan kuma hadisi ne ingantacce wanda Bukhari da Muslim suka ruwaito hadisin ya fassara ma'anar wannan ra'ayin shine hadisin Zaid ibn Arqam Zaid ibn Arqam yace sun kasance suna magana a cikin sallah a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa yukallimu ahaduna sahibahu fil haja sai mutum ya kawo magana yana sallah yana magana lokacin ba a hana maganan ba kuna sahu ana sallah ba ana cikin sallah sai mutum ya tambayi dan uwa sa ya kasuwa kai yau kasuwan yau babu ciniki kasuwa ta yi da kai yau akwai harkoki ai ni customer na gari kaza ya zo ai ya mini ciniki kuma sallanka ta yi saboda asali kowane abu halal ne sai an haramta shi sahabbai suna sallah suna jiransu in mutum zai ce maka assalamu alaikum sai ka ce wa alaikum assalam ba wani matsala to ana tafiya ana haka har aka saukar da wa qumu lillahi qanitin ku yi sallah sai kuna masu shiru shikenan Zaid ibn Arqam sai ce fa umirna bisukuti wa nuhina anil kalam sai aka umurce mu mu shiru aka hana mu yin magana shikenan manzo Allah sai sa doka daga yanzu ba a magana in ana sallah shikenan in kai magana da gangan kana sallah sallan ka ta baci sharadin ingancin sallah ka bari yin magana mun fahimta sannan da biyu shine abun nan tarkul amri al-khafif tarku kaseerin sai kabar aiki mai yawa wato wannan yana nuna idan aiki dan kadan ne kai babu laifi misali kana cikin sallah sai hantar din kai fadi sai ka sunkuya ka dauki kayan ka ko kudin ka ka sunkuya ka dauka ka tashi mi ka mike kuma ka cigaba da sallah da liman wannan aiki ne dan kadan bai zai bata maka sallah an kira ka wayan ka tana ta ringin ka sa hannu a jihu ka fitar da wayan ka kashe wayan kana mai kallo ka mai da kanka a jihu wannan aiki ne dan kadan baya bata sallah kuma babu sabani tsakanin malami al'amalu yasir aiki dan kadan baya bata sallah sai mai yawa kuma idan ba cikin jinsin sallah ne ka kama wasu harkokin ka yi ta yawa ka kama ana sallah ka kama game a wayarka ko ka shiga ne ka danna wannan ka danna wannan kana ta karanta wasiqun da aka turo maka a hansa dinka baka da sallah ko ka kama wasu kikkin wasu kayayyakin ka wanda inda wani zai hango ka daga nesa ba zai tsammani sallah kake yi ba to wannan aikin ya yawa sai bata maka sallah menene dalilin sa shine hadisi ingantacce na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Bukhari da Muslim suka ruwaito yana cewa inna fi salati shughla inna fi salati shughlan aw tarwa da shughla lallai sallah tana da wani aikin da shi kai zaka kula da shi ka dena lura da wasu ayyuka in kana yin ta shine ma'ana wannan hadisin inna fi salati shughla shughla shine amal sallah tana da wani aiki nata na musamman in kana yi ba za ka kuma dauki hankalinka ka tafi wasu abubuwa daban kuma ka bar jinsin ayyukan da kake na sallan ka ba wannan sai kana sai in kai wani aiki daban ba na sallah ba kuma aikin yayi yawa to sallan ka ta baci baka da sallah da nufin wannan hadisi yasa ko sallama ba amsawa a sallah ka ce mutum assalamu alaikum bai amsa maka ba zai ce wa alaikum assalam ba sai ci gaba da ainihin wato sallan idan aka ambaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana sallah ba za ka yi salati ba saboda inna fi salati shughlan amma inda za ka yi salatin kuma sallan ka ba ta baci ba saboda me aikin da kai anan yana cikin jinsin sallah don a cikin sallah akwai zikiri to in kai zikiri a sallah ko da gangan sallan ka ba ta baci ba ko ka karanta alqur'ani don akwai shi a sallah to amma wani abu daban wanda ba dangin sallah ba sai kai shi da gangan yayi yawa nan wannan zai bata maka sallan ina fata muna fahimta a asali idan ka ji in wani abu ya shigo maka a sallah kar ka yi shi saboda inna fi salati shughla kaga din an azumi mutum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutahabbi ne ga masa salati to amma in a sallah ne ka ci gaba da sallan ka ka ci gaba da yin sallan saboda inna fi salati shughlan haka nan wani ya maka sallama sai dai ka daga masa hannu manzo Allah haka yake sai ya daga mutum hannu haka sai masa nuni da hannu sa haka amma banda magana ba za ka ce wa alaikumus salam ba ba za ka faɗi haka ba saboda inna fi salati shughla akwai aiki a sallah ka tsaya kan wannan aikin kawai sannan ma da yace wa satru awratin da suturci al'aura in kai sallah tsirara nan ma baka da sallah saboda suturci al'aura wajibi ne ubangiji ta Allah ce ya bani adam khuzu zinatakum inda kulli masjid ya ku ainihin yan adam ku riki adonku a kowane masallaci anan zina na nufin ku suturci al'auranku a yayin kowane lokacin da kuka zo masallaci za ku yi ibada kala biyu ne ake yi masu ƙarfi a masallaci shine yin sallah da kuma tawabi to kai suturci al'auranka kafin kai wannan don wannan aya ta sauka da sababin bude al'aura ne shi yasa aka fassara ta da suturci al'aura amma in kana so zaka iya bata ma'anar zahirin ma bayan ta tsawo ma'ana na farko suturci al'aura sai ka ce ka yi ado lokacin da zaka zo masallaci ma'ana kar ka zo da abin nan in zaka tafi kasuwa ka yi ado in zaka zo masallaci ka gana da Allah ta'ala kuma sai ka taho da kowace irin riga mutum lafiya da gajeren wando wai ya zo masallaci sallah wai da asuba wani ma ba da lafiya bane doguwar riga ne irin tamun nan sai ka ga gwiwoyinsa yin ƙasa duk a waje yana ta tattare rigansa dai wai shi ya fito da asuba daga gidansa daga gajeren wando sallah amma inda kasuwa zai je kuma sai ya nemo dogon wandonsa ya sa to wannan zaka gana da ubangiji ta'ala ba za ka yi ado ba sai in zaka gana da mutane shi yasa Nafi ya zo zai fita sallah kansa babu hula Abdullahi bin Umar mai gidansa ya ce masa ina za ka je ce masallaci ya ce yanzu don Allah inda wani taro ne ake gayyatanka za ka je za ka tafi a haka ya ce a'a sai ce wallahi wa haƙon yi ta jammala da Allah shi ya fi cancanta a masa abu daga bayan ka su cikin al'auran ka kuma sai Allah ka sa tufafi na kamala in za ka yi sallah don za ka gana da Allah ne subhanahu wa ta'ala hadisi ya tabbata a Bukhari Abdullahi bin Umar radiyallahu Abdullahi bin Abbas ya ce mace ta kasance kafin a kaukar da wannan aya suna kewaye ɗakin Kaaba kafin fitowar Makka tsirara mace tana kewaye ɗakin Kaaba tsirara tana yawo al'auranta a waje tana cewa al-yawma yabdu ba'dahu aw kulluhu wa ma bada minhu fala uhilluhu sai ka ji mace ta cewa ayyo kan zan bayyanar da shashin al'aura na ko duka al'auran na ma zan bayyanar da shi amma wanda ya bayyana ma ba zan halatta wa kowa ba tana waka tana zagayawa al'auranta a waje tana fada tsirara haihuwar uwarta to shine sai aka saukar da wannan ya bani adama khuzu zinatakum inda kulli masjid ku sa suturanku yayin da za ku yi ibada a kowane masallaci sallah ko kuma tawafi a Kaaba ku sa suturanku shikenan daga nan Abdullahi bin Abbas yace da aka saukar da wannan ayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi umurnin daga yau kar a sake kada a bar wani mushriki ma yake wai dakin Kaaba ballan tana yi tsirara lokacin ayi fatawa Makka la yahujja ba'da al-an mushrikun wala yaqufu bil bayt uryan kada wani mushriki ya zo kewaye dakin Kaaba kada kuma wani mai tsirara ya zo kewaye dakin Kaaba aka sa sayyidina Ali dinga kela ana fadan wannan ko da haka daga nan aka hana kewaye dakin Kaaba tsirara hadisi ingantacce hadisin Imam Muslim to kaga wajibi ne ka suturta al'auran ka to ina ne al'auran mutum din ne galibi malaya sun tafi al'auran namiji daga cibiyansa zuwa gwiwoyinsa tsakanin cibiyansa da gwiwoyinsa wajibi ne ya rufe su dole ne sai ya rufe su kenan hadda cinyoyin sa ma al'aura ne saboda wani ya bar cinyar sa a waje manzo Allah sun ce masa wai haka ghassil fakhidha fa innal fakhidha awra kai tonka ka cikar ka rufe cinyar ka cinya al'aura ne al fakhidhu awra cinya al'aura ne saboda ka sai wajibi sai ka rufe daga cibiyanka zuwa gwiwanka kenan shine ka rufe al'aura wannan hadisin hadisi ne ingantacce sannan wasu malamai kai suka ce a'a cinya bata shiga ba in ka rufe kawai duwawunka da duburanka abin nan duwawunka da al'auranka kawai shikenan ka rufe ainihin al'auranka wato ba sai ka rufe cinyanka ba kawai daga dubura da gabanka kawai shikenan su kuma dalilinsu shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata ran yana zaune a cikin sahabbansa ya buɗe cinyansa wata riwayan yana zaune ya buɗe cinyansa Abubakar ya shigo bai rufe ba Umar ya shigo bai rufe ba Sayyidina Usman ya rufo ya shigo sai ya rufe cinyansa sai Aisha ta ce Abubakar ya shigo baka rufe ba Umar ya shigo baka rufe ba amma sai Usman ya shigo ka rufe sai ya ce ai ala astahi min rajulin tastahi minhu almalaika bazan ji kunyar mutumin da mala'iku ma suke jin kunyarsa ba ta ji kunya sai na Usman sai ya rufe to wannan bude wanda manzala ta samai wanda ya tabbata hadisin Bukhari to wasu suka ce to ai wannan yana nuna cewa wato rufe cinya ba abin nan cinya ba al'aura bane zaka iya yin salla cinyan ka awuti to amma zance mafi inganci al'aura ne to mazalla yace al-faqidu awra kuma hadisi ne ingance ce cinya al'aura ne amma ya zamu hada wayannan hadisan sai mu ce al'aura kala biyu ne akwai al'aura mughallaza akwai al'aura mukhaffafa al'aura mughallaza al'aura wanda aka tsananta dole ka rufe ko to wani hali ba yadda ka bude ba sai dan ya zama lalura shine duburan mutum da gaban mutum wannan shine mughallaza akwai al'aura mukhaffafa shine cinya wani lokacin zaka iya budewa kana tare da abin nan iyalenka ko kana tare da abin nan wasu abokanenka don ka bude cinyanka a waje wannan ba matsala bane wannan mukhaffafa an yi sassauci to amma a sallah kuma sai ka rufe su gaba ɗayan su saboda me nan ma an ce al'aura ne sai ka hada hadisin duka biyu kai amfani da kai amfani da su wannan shine haddin al'auran wato namiji al'auran mace kuma haddin sa shine aka ce jikinta gaba ɗaya haka mafi yawan malamai suka ce jikin mutum gaba ɗayan sa al'aura ne abinda jikin mace gaba ɗaya al'aura ne dukkanin sa saboda hadisin manzon Allah ta abin nan ayar alqur'ani yake cewa la yudina zinatahunna illa ma zahara minha ba sa bayyanar da adon su mata sai abin da ya bayyana to mafi yawan malamai suka dauka zina ce badina ado ne na badini shine jikin mace gaba ɗayan sa ado ne suka ce fiskanta da tafin hannunta kawai shi za ta bayyana fiska da tafin hannu saboda galibi shi ne yake bayyana sai suka ce wannan ba al'aura ba ne wasu malayan kuma suka ce duk mace gaba ɗayan ta al'aura ne wannan ba za su bayyanar da adon su ba sai abin da ya bayyana imma a ɗauke shi jirina zahira wato adon su wanda suka yi suka rufe jikinsu har su bayyana shi sai abin da iska ta ɗan buɗe hijabin su ya bayyana ko kuma ya zama kar su bayyanar da abin nan jikinsu sai abin da iska ta buɗe ko a bisa lalura ya bayyana amma asali shine su rufe jikinsu gaba ɗaya wasu malamai suka tafi har fiska ma gaba ɗayanta al'aura ne amma abin da mafi yawan abin da malamai suka tafi shine fiskar mace da tafin hannunta ba al'aura ba ne wannan shine finiswa fiskanta da tafin hannunta shi yasa a aikin haji mace ba sai ta rufe fiskanta ba inda al'aura ne kuma fiskanta da aikin haji ma sai an wajabta mata kuma duk malamin sun ijma ya aikin haji ba sai ta rufe fiskanta ba za ta iya dai sako dan mayafi in ta ga maza amma za ta iya bude fiskanta kuma ta aikin hajin ta a haka to wannan shine wato ainihin abun nan al'aura shine al'aura sannan sai ce wa tsurul khabasi da kuma karkin khabasi shi ma wajibi ne karkin khabasi shine wato wani najasa jikinka ko tufafinka ko kuma ainihin wato ainihin abin nan inda kake sallah dole ka gusar da najasa inda gangan jikinka akwai najasa kai sallah a haka baka da sallah amma inda mantuwa ne babu laifi don kai don hadisi ya tabbata daga wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa idan mutum ya zo sallah a masallaci ya duba takalmi din akwai kazanta ya ci ya goge wannan kazantan sai dai ya sallah a takalmi amma in bai goge ba zai sallah a ciki ba don manzon Allah kuma yana sallah bai sani ba da takalmin sa akwai najasa shikenan sai me sai ainihin mala'ika Jibril ya zo ya bashi labari mala'ika Jibril ya zo ya gaya masa akwai najasa a takalmi sa sai ya jefar da takalmin da ya jefar da takalmin shikenan sai sabai su ma suka jefar da takalmin su sai manzo Allah da ya gama sallah ya ce ka jefar da takalmin ku suka ce mun ga ka jefar da sai to ainihin mala'ika Jibril ya zo ya gaya min akwai najasa a takalmin shi yasa na jefar da ainihin takalmin nawa daga yanzu duk wanda ya zo zai yi sallah sai ya ga akwai najasa a takalmin sai duba kan shiga masallacin akwai ya goge in babu kuma ya je sallah a haka saboda haka in ya goge zai iya sallah a cikin takalmi to yanzu me yasa manzo Allah ya ce a goge saboda ba a sallah da najasa a cikin tufafi ko wani abu sannan haka nan wani balarabin kawai da ya zo ya yi fitsari a masallaci ya zo yi wannan fitsarin sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya sa aka ɗauko ruwa cikin guga aka zo aka zuba a kan fitsarin to da a ce ba sharadi ne sai wuri mai tsarki za ka yi sallah ba sai an zuba wannan ruwan a kan wannan fitsarin ba wannan shi ke nuna dole ne ya zamana tufafinka mai tsarki jikinka mai tsarki digirin da za ka yi sallah inda gabanka za su taɓa shi ma ya zama mai tsarki kafin wato ainihin ka yi sallah wannan shi ne wato tsarkin khabasi to abin da ya shafi fiskanta alƙibla da ɗauke hadasi na gana nuna mini cewa lokaci ya yi ina so in faɗaɗa bayanai a kansa saboda haka insha Allahu zai zamana sai wani sati mai zuwa kafin mu ƙarisa bayanai ɗin amma dai fiskanta alƙibla sharafi ne sannan kuma dauki hadisi ya zama kana da alwala ko kana da ainihin janaba ka da janaba a jikinka kayan kan janaba wannan wajibi ne kafin ubangiji subhanahu wataala ya karbi ainihin sallanka sosai al'aura mun ce mace gaba ɗaya ta sosai al'auran ta in banda fiskanta da tafin hannunta wato an ya zo a hadisai waɗanda ainihin malamai suka ce da'ifi ne an tambayi manzala ta sallama a mace a me za ta yi sallah sai manzala ta sallama sai ya ce za ta yi sallah a doguwar riga da ainihin khimar wani mayafi da za ta rufe jikinta kuma sannan doguwar rigan ya zama tana lulluɓe mata bayan dugadugunta hadisin da'ifi ne amma in muka lura da dalilai na cewa kar ta bayyanar da azonta kai fuskanta da tafin hannunta ina nuna har kafafuwanta ma dole sai ta rufe su to da haka mace ba za ta yi sallah kubrinta a waje ba wajibi ne ta saukar da zaninta har ƙasa sannan ta sa mayafi ta lullube jikinta kafin ainihin wato ta yi sallah kar ta bayyanar da wani bangare na al'aura wato ainihin a jikinta insha Allah za mu tsaya a nan sauran bayanai kuma za mu karisa su gobe insha Allah tare da kuma ci gaba da babin da ke gaban mu wa sallallahu ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
bismillahir rahmanir rahim mai tambayar farko yana cewa mallan shin liman sai ya tsaya a gaban mamuza ta da ikama ko kuma in an ganshi daga nesa sai a fara ta da ikama kafin ya iso
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وانا كمان ما كان بياني اسكن كرات دوان دا اكايتيني بدون ان هنغوشي كافين يقاري سوا كفارة تالي يقاما باي ليفي با اما سيازو يا سيا اقبا مامو اكا تار اقاما اكا تالي يقاما با ليفي واني ان كافين اجيدي تصفو اكا يقاما با ليفي ان بان سي انجيدي تصفو اكا يقاما باب ليفي المهم دي اقاما ana yin ta ne in an zo yin sallah kuma kowanne lokacin sallan yayi lokacin ta da sallah yayi
wannan kuma yana cewa shi ya kasance yakan yi zikiri wato ambaton Allah a sallah bayan ya riga liman karanta Fatiha da sura dalilin da yasa yake haka ko shine saboda kar shedan ya rinjaye shi a sallar sa to menene hukuncin abin da yake yi
baya kamata sai dai kamar yadda na faɗa duk wani abu da zaka yi na zikiri a sallah ba zai bata maka sallah amma ka sani ko wani abu da muhallinka to da haka anan muhallin kira'a ne idan ka karanta Fatiha ka karanta sura liman bai ruku'u ba ka ƙara wata sura ka ci gaba da wata sura kira'a zaka dinga yi na sura ko da a ce ba za ka iya sura gaba ba ka ƙara wata sura a baya duk ba matsala amma muhallin na kira'a ne ba na zikiri ba
wannan yana cewa malam wani ne wanda ba musulmi ba sai muka ganshi da littafin boko amma da muka duba sai muka ga littafin yana dauke da surorin alqur'ani cikakku wai wani mataki ya kamata su dauka yanzu littafin kuma yana hannunsa shi mai rubuta takardar
to mataki shine a samu wasu mutane wanda shi wannan din zai saurare su sai su tambaye shi me yasa yake rike da wannan yace sha'awar musulunci yake sai to ka zo mu baka musulunci mana ka shiga musuluncin kawai in ya yadda ya shiga shikenan ya zama musulmi daga lokacin qur'ani zai iya dauka gundarin zama in kuma yace a shi kawai ina karanta ne ba musulunci yake sha'awa ba to sai alalla ba karbi wannan qur'ani sai to kaga wannan zai iya jawo maka fitina saboda haka ka kawo shi wasu musulmai in sun ganka ba za su tsaye ka ba sai a biyo ta hanyar hikima sai a karba amma a samu waɗanda zai saurare su ko da haka ba zuwa za a yi a far maza ko a ce za a kwace ko makamancin wannan ba saboda kada kuma wata fitina ta biyo baya amma dai ba za a bar shi da ayoyin alqur'ani ko surori ko alqur'ani ba don zai iya zuwa ya walakanta su shi yasa manzo Allah ta kuma ya hana sahabbai su yi tafiya garin kafirai tare da alqur'ani a lokacin kuma babu alqur'anin a haɗe gaba ɗayansa wasu ɓangarori ne na ayoyin alqur'ani yace kar su je ƙasashen kafirai tare da shi
wannan yana cewa malam menene hukuncin ba wa dabba shaka fashi
to ni ban san shaka fashi ba a ce wani magani ne an ba su za su ki ba to idan kiban ba ta cuta ba ne kiban da za su yi irin kiba ne wanda in an ba su abinci za su yi irin wannan kiba wato babu cuta a naman su kuma ba zai lalata naman ba babu laifi don an yi amma in zai sa cuta a naman ko zai lalata nama maimakon yayi dadi zai zama bai da dadi to kaga in ka ba dabban ka shaka fashe ka je kasuwa ka sayarwa wani sai ka cuce shi zai tamani irin akuya ce irin kowace ko rago ne irin na kowane irin rago zai tamani lafiyayye ne kuma naman sa mai zaki lafiyayye to kaga idan ka sayar masa kuma ba haka yake ba saboda wannan maganin da ka ba din ai ka cuce shi ka masa albush ko mazala sama yace man gashana sai sami to ne mana albush ba tare da to da haka in wannan maganin a matsayin abinci yake sai ka bincika kamar abinci ne baya canjawa naman komai bangaren lafiyarsa da garkinsa babu laifi amma in yana canja masa lafiya sai shigar da cuta ko garkinsa zai zama ba daidai da sauran dabbobi masu cin abinci kawai ba to bai kamata ba
saboda hadari sauran tambayoyi ba za su karantu ba ƴan uwa sai su yi hakuri daga ƙarshe akwai wani wanda ya rubuto takarda yake roƙon a taya shi addu'a malam ya sa shi cikin addu'a bisa wata buƙata ta
to masu buƙata addu'o'i Allah ya biya musu buƙatunsu na alkhairi mu Allah ya biya mana buƙatunmu na alkhairi a committee da ke kura da gudanar da wannan karatutukan suna buƙatan taburma saboda wajen na kuɗin da ake ajiyewa kuma babu su yanzu saboda haka akwai buƙatan taburmai wanda za a shimfiɗa waje saboda masu zama a waje insha Allah taburman ake buƙata duk wanda zai kawo nan masallacin insha Allah ubangiji ta Allah ya biya mana buƙatunmu na alkhairi wanda ya nemi addu'a Allah ya biya masa buƙatunsa na alkhairi ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين